بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله بركة مدساكي سادواء وأن مسلاتي من البركة لا أغور إريائت أبابن برنين تاريا أبوجا وأن رانا تهدوك وتر رمضانة لشكرة تبوديا dari 446 hijrar ma'aikin Allah kuma jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 4 ga watan Mars na shekara ta 2025 wanda insha Allah ta'ala a yau fagen tattaunawar ta mu za ta kasance akan muhimmancin kula da maraya kula da marayu wanda ko shakka babu addinin musulunci addini ne wanda yake ya bada kulawa matuƙa game da marayu to amma kafin shiga cikin karatun in Allah ya yarda zamu ji farko ma waye maraya tukunna wanda da yawan al'ummar mu musamman arewacin Najeriya ana kallon hatta waɗanda ba su cancanta a yi musu kallon marayu ba su sukan kira kansu da kansu ma da marayu mutum ya girma da hankalinsa ya cancanci shi ma ya goya wasu marayu amma sai ka je yana ambaton ma kansa maraici to maraya dai shi ne wanda yake yaro ko yarinyar da mahaifinsa ya mutu yana ƙarami bai balaga bai fara mafarki ba wannan shine maraya idan uwa ta mutu ita ma din nau'i ne na maraici amma asalin maraici yana fadawa ne ga waye aka jingina a jikinsa waye ake rayuwa a jikinsa ma'ana waye ke kula da abinci da sauran mas'uliyyar rayuwa waye ke kula da wannan dan haka idan uwa ta mutu ga mutum ubana nan bai cika maraya sai dai ya ce ya yi maraicin mahaifiya bai da mahaifiya don haka wanda ya girma kuwa ya balaga kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa babu maraici bayan mafarki babu maraici bayan mafarki ma'ana bayan mutum ya balaga a ce kuma wai yanzu maraya ne wannan zancen ya kare kawai innama abinda ya kamata wannan yana da asali da tun daga yanda mutum ya taso wato muna da ƙarancin koya ma kanmu ko kuma koya ma ƴaƴanmu ko ƙannai iya ɗaukan nauyi ko kuma ya za su iya ɗaukan nauyi idan lokacin ɗaukan nauyin ya zo wato duk wanda bai ɗabi'antu a kan wannan ɗabi'a ba wallahi ko da ya ƙarfi shi da kansa zuciyar tana karanta masa bai ƙarfin ba ta ko'ina yana jin cewa shi bai ƙarfin ya ɗauki nauyin ba ma'ana abin da kawai yana da alaka da tarbiyya dan haka al'umman mu musamman ga iyayen mu malamai muna roƙo da a ci gaba da tunatar da al'umman mu game da wannan fage ba dan kowa ba saboda za ka yi ta ganin abubuwa na ban takeici ba sai ka kalli mabarata ba ma tukuna har da waɗanda suke a cikin gidajen iyaye a gaba mutum ya kai shekara 25 ya kai 30 wai ya kammala digiri baya tsina nama kansa komai baya tsina nama ko da ƙannansa komai jira yake yi sai ya samu aiki duk wannan shekarun da yake to bai sanya zai ya dauki nauyin wani dan adam Allah madaukakin sarki ya ratar da mu dan haka addinin musulunci yayi wasiyi da kula da marayu kulawa ta gaske da kuma kokarin mu'amalantar marayu da mu'amala mai kyau wannan yasa lura da wannan Allah maɗaukakin sarki ya ambaci marayu marayu kulawa da su da sauran kiyaye haƙoƙinsu a cikin Ƙur'ani Allah ya ambata kusan wurare 33 Allah maɗaukakin sarki na ambata ko in ce wurare 23 Allah maɗaukakin sarki yana ambatar batun marayu wanda na farko jan hankali ga waɗanda Allah ya ƙaddari su kula da maraya yau sun wayi gari ga maraya a ƙarƙashinsu na farko ka sani wannan maraya da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari ya kasance a ƙarƙashinka babu sakacinsa babu sakacin iyayensa wani hali ne kawai juyin juya hali na rayuwa Allah ya kaddari ya zauna maraiki. Kuma shi maraikin nan yanda kika ga wata matar yau kawai takan zama bazawara duka daya mijinta ya bar duniya yaro. To haka yaro, dan haka ba abin duk yanda ya kasance ba abin kyararsa ba ne, abin ka rike shi ne yanda kake rike ƴaƴanka. Sannan ka tuna ko ki tuna mai rike maraya ko maraini, wannan halin da wannan yaro yake ciki ko yarinya rayuwa ce irin rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yi ta a cikin yarinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwar maraiki, wanda mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a bisa zancen wasu malaman tarihin tun kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu kuma suka ce a'a, mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ne bayan haihuwar manzon Allah da wata 18. To wanda dai aka mutu aka bar shi da yana dan wata 18 ai yana nan a maraya. Wasu malaman kuma suka ce a'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa yayi wafati ne bayan haihuwarsa da wata 7. To wata 7 nan ma dai yana a mataki na jinjirtaka. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwar maraiki, ma za a ce ya dana ba, shi a cikin rayuwar ya taso ta maraiki, wanda Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da kaddarawarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu masu raino daban-daban da masu kulawa, hadda kakansa da kuma baffansa. Duk wannan ka ringa tuna cewa wanda kake rike da shi fiyayyen halitta mafi alkhairin dan adam a duniya shi ma ya yi rayuwa irin wannan ta maraiki. Kuma da yawan lokuta wanda kake ganin ayo bai da gata, a bisa sunnar Allah madaukakin sarki idan yana so ya tsara wa mutum wata rayuwa da yake so ya yi a nan gaba, sai a karya abin da ake ganin a yau a zahiri shi ne gata, sai a karya wa mutum wannan gatan ya zamto kamar dai bai da gata a yau, amma Allah ya tsara masa wani abu da yake so ya zama a nan gaba, wanda da an bar shi da cikakken gata a yau ba dole bane gobe ya zamto zai iya mallakar wancan gatan kuma. Dan haka tarbiyya ce Allah madaukakin sarki ya so ya dora manzansa a kai, duk wanda kai ko a yanzu duk wanda ya rayu rayuwar ruku ya zauna a wani waje a matsayin dan ruku wanda aka rike shi tun a nan gwagwarmaya fata rayuwa ta sha bamban da wanda tun da ya taso a gidansu ya taso, wayansu da iya juriya ya sha bamban. Duk wanda ya zama zaman ruku shi zai baka labari, dole an yi hakuri da shi, shi ma ya yi hakuri da wanda ya rike shi. Dan haka wanda Allah ya kaddari yau ya gama raya a ƙarƙashinsa ba abin kyara ba ne. To kuma akwai sakaci, akwai tsanantawa da kyara, akwai kuma abin da ke zuwa na sakaci. Wai saboda wane maraya ne aka bani ruku ko kuma ni na ɗauko, sai ya zamto wannan marayan duk abin da zai a sake yake kawai. Ma'ana idan da zai abin da in ɗana ya yi zan tsawata masa ko zan dake shi, a wannan tun da maraya ne shi ke. Sai dai a yi ta binsa da wasu surutai, kai tuna kai maraya ne kaza kaza kaza, ma'ana a tsaya tsayin daka a tarbiyyantar da shi irin tarbiyyar da ake baiwa ƴaƴa, shi sai a yi masa mugunta da sunan sakaci, duk abin da ya sai a bar shi irin daidai ne kawai. Dan haka waɗannan abubuwan yana da kyau mu kula da su. Sai kuma masu riƙe maraya da ƴaƴansu su yi ƙoƙarin a kan kowace kwana, kowane angle, sai sun nuna bambanci tsakanin ‘ya’yansu da wannan marayan da Allah maɗaukakin sarki ya ba su. Wani marayan ma a kan idon shi zai ringa ganin abubuwa wanda suke masu ɗaki. To za mu ji ya Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu'amalanci marayu, wanda shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi na fiyayyen halitta, Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa irin tagomashi da ya yi masa a rayuwa. Allah maɗaukakin sarki yake cewa alam yajidka yatiman fa'awa, ai Allah maɗaukakin sarki ya same ka a matsayin maraya tun kana yawo, mahaifinka ya bar duniya, sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka mafaka ya baka wanda suka kula da kai, ta yanda ma'abunan kakan manzon Allah Abdulmuttalib ya karɓi kulawa da manzon Allah, haka annin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dan haka alam yajidka yatiman fa'awa, bayan wannan da Allah madaukakin sarki ya kawo wasu ayoyin kuma sai yace fa ammal yatima fala taqhar, shi kam wanda yake maraya kar amuzanta mu'amala, kar amuzanta mu'amala gare shi. Duk wanda aka ce yau gashi a matsayin maraya, to kullun ka ringa tausaya masa yanda danka ke ganin ka yaji dadi ga baban, ga baban babanmu. To haka shi ma wannan maraya zai so a ce yana da wani wanda yake dawowa gare shi, yanda da yake dawowa ga iyaye yayin wata damuwa ko yayin wata bukatuwa. To a ce shi ma marayan da kake rike da shi yaji irin ba abun da ya rasa sai dai kawai iyayen da baya ganin su, ma'ana gata da kulawa ta rayuwa yana samu. Bayan wannan ya fu ƴan uwa masu albarka, batu na marayu, Allah madaukakin sarki yanda ya tsawata da cewa fa amma yatima fala tafham, kar a muzanta mu'amalar da marayu. Haka kuma Allah madaukakin sarki yake magana akan cewa a cikin suratul ma'un, ara'aita alladhi yukaththibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Allah madaukakin sarki yake ya zo da ayar da kaman sigar tambaya, baka ga wannan wanda yake ƙaryata ranar sakamako ba, wanda shi ne wanda yake yad'u al-yatim, wanda yake tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa. A mutu an bar maraya, an bar masa wani abu na dukiya, sai ya zamto kai maimakon ka tattala a tara a tara, dukiyan nan ta zamto in ba ta ƙara yawa ba, ba a juya ta ta yanda ta ƙara yawa ba, alal aqalla dai ka tare mutuncin wannan dukiya ya zamto ba ta salwanta. To amma sai ka ga mutum yana mai ƙoƙarin tunkuɗe maraya daga haƙoƙinsa, ko shakka babu wannan matsala ce ba. Don haka duk wanda Allah madaukakin sarki ya ƙaddari maraya ya zamto a ƙarƙashinsa, to ya kula kulawa ta gaske, ya lura da cewa Allah madaukakin sarki yana nan tsaye ga waɗanda suke masu rauni, yanda marayan nan bai da wanda zai iya zama masa kariya yau in ka cutar da shi, to Allah madaukakin sarki shi yana nan yana sane da abin da kenan. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira, duk wanda kake ganin bai da majibincin lamari a yau wanda zai kare shi daga wani sharri, bai da wani mataimaki, to shi Allah madaukakin sarki yana nan. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira, zai iya jibintar lamarin ya kawo masa dauki ta yanda baka yi tsammani. Da yawa marayu sun ga ruko na muzanta, wasu ma daidai da karatu, za a ɗauki nauyin ‘ya’ya su yi karatu amma su marayu a bar su, wasu za a damu da ‘ya’ya me suka yi na karatu, su kan marayu ba a tambaye su, amma a ƙarshen rayuwa sai kaga in girma ya zo sai Allah ya fifita waɗannan marayu. Ko da kuwa a zahiri ana ganin ai ba su yi karatun da ya kamata, shi kam Allah madaukakin sarki shi ke kawon bawa ɗaukaka ta yanda ba a yi tsammani. Yo mutum nawa ka sani wanda ba sa rubutu ba sa karatu sun mallaki dukiyar da ba san adadinta ba, da sauran matsayi za ka samu sai ai karatu mutane su fita daga makaranta ce duka gashi jami'a guda suka yi, wannan shi ne a ce na ƙarshen ƙarshe a wajen rashin ƙoƙari a aji. Wannan mafi ƙoƙari sai ka ga wancan ya tafi mara ƙoƙarin nan ya shiga wata harka ko ta kasuwa ko ta siyasa, duka ɗaya sai kaga Allah ya maishe shi wani abu, ƙarshe sai ya je yana tunanin waye zai zama cikin ma’aikatana, wanda mai kaifin ƙwaƙwalwa ne zan sa ya min aiki irin aikin da nake so ba tare da an samu matsala ba. Sai kaga ƙarshenta wannan mai kaifin ƙwaƙwalwan nan zai ɗauko, wanda kake ganin a aji ba kowa, in ana magana, in ana magana sa ba a maganar kowa, haka rayuwa take kasancewa. Don haka mu yi bakin ƙoƙari wajen kula da marayu, wanda ba ma wai kare mutuncinsu da ƙin kar a zalunce su ba. Allah madaukakin sarki bai tsaya akan cewa kawai a bawa dukiyarsu kulawa ba, kar a cutar da su, kar a zalunce su. Bayan ƙoƙarin ganin cewa an tunkuɗe musu cutarwa, Allah madaukakin sarki haka kuma ya yi umarni ko kuma ya kawo bayani ta sigar zargi ga wasu nau’in mutane. Allah madaukakin sarki a cikin suratul fajr ya ambaci yanda mutane suka kasance, yake cewa fa ammal insani إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. mutanen da suke ganin cewa daukaka ta rayuwa ta zahiri dukiya ko wani abu in Allah ya baka shine ya daukaka ka, waɗanda suke kallon wannan a matsayin daukaka, da zarar Allah ya ba su wani abu na rayuwa sai ka ji yana cewa rabbi akraman, ubangiji na ya girmama ni, ya darajanta ni. wa amma idan mabtala fa qadara alaihi rizqa, amma idan Allah madaukakin sarki ya jarabci bawa ya zanto an dan kuntata arzikinsa ya zanto kadan, fayaqulu rabbi ahana, sai kaji yana cewa ubangiji na ya tozarta ni, ne kan bai bani kaza irin nasuwa ne. me Allah yace bayan wannan, sai yace fayaqulu rabbi ahana kalla balla tukrimuna al-yatim, kai zancen da yanda yake shine ba kwa karrama, ba kwa darajta maraya, ba kwa mutunta maraya. Dan haka ashe mutunta maraya wata ansa ce nan Allah madaukakin sarki ya bayar, kai ba sai an ce maka me zai je ya dawo, ko a duniyar ka ko a lahirar ka, ka mutunta maraya ka darajanta shi, Allah madaukakin sarki zai baka sakamako wanda shi kan duk wanda yayi aiki na alkhairi Allah baya mantawa na yanda zai saka ka masa da alkhairi. Bayan wannan da Allah madaukakin sarki ya ambaci karramawa da mutuntawa ga maraya, sai kuma Allah madaukakin sarki har wa yau a cikin littafinsa mai girma ya ambata mana wata ace kamar nogo area game da maraya. Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashudda. Wannan aya dake cikin suratul an'am, Allah madaukakin sarki yana cewa kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan, sai ta fuskar da take fuska mafi kyawu. Ka kusanci dukiyar marayan nan ne dan ba ta tsaro, ka hango wani a cikin dangi wanda zai handale wannan dukiya, sanda wannan yaro zai kai matsayin mutum zai tashi ne yaga babu wannan dukiya. Ko kuma ka hangi cewa wannan dukiya akwai bukatar a juya ta dan ta zama wani abu, sanan sai ka taba dukiyar saboda kila marayan yana karkashin ka. Illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashudda, wanda ya zanto ka taba dukiyar ka ci gaba da kulawa da ita har zuwa sanda zai balaga ka mika masa kayansa, ko kuma ka ba ta tsaro har zuwa sanda zai balaga ka mika masa kayansa. Wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yayi mana umarni da mu lura da shi game da dukiyar maraya. Watankacin wannan aya da Allah madaukakin sarki ya ambata, haka ya sake ambatar irin ta a cikin suratul Isra, wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda, a can ma dai kar ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da take hanya mafi kyawu. Hanya mafi kyawu wanda kamar yadda muka ambata da yawa za ka ga abin ban al'ajabi, idan maraya aka mutu aka bar shi babu komai, an bar shi fanko babu wani abu da mahaifinsa ya bari, sai ka ga wannan marayan yana da wuyan a zuwa ɗauke shi a riƙe shi sai in Allah ya kawo bayin Allah na gari. Amma wanda aka ce an mutu an bar su da dukiya mai ƙarfin gaske, sai ka ga ta ko'ina ana ƙoƙarin a sako ta fuskar marayun nan a ce za a kula da su, ko a ce marayun ake so a ɗauka, ko a ce uwar marayun ake so a aura don a kula da marayun. Kuma target ɗin shi ne taɓa dukiyar marayun, wanda Allah madaukakin sarki ya tsawatar ya tsoratar a cikin suratul Nisa, kamar yadda yake ambatan cewa kar a ci dukiyar marayu. Allah madaukakin sarki yana cewa alladina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar, waɗanda suke cin dukiyar marayu da zalunci su sani abinda suke ci ma cikin su shine wuta. Allah madaukakin sarki ya ambaci zulman wanda suke cin ta da zalunci. Shi kafin wannan ayar ma akwai ayar da Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa wa in kana ghaniyan falyastafi wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf, wanda ke kula da maraya idan ya kasance mawadaci ga kuma dukiyar maraya a hannunsa, to a matsayinsa na mawadaci ya halin karamci ya kula ya kame, in kuma ya kasance fakiri ne amma yana kula da maraya to nan kuma ya taba dukiyar da kulawa, kada ya zanto kawai ya tafi cikin dukiyar da hujjar cewa shike kula da wannan maraya. Dan haka Allah madaukakin sarki dai yayi umarnin cewa ko ya ga kunni da kar a taba dukiyar maraya sai in an tabbatar da cewa wannan tabatan da aka yi an tinkari tabawan ne da wani wata maslaha wani alkhairi da ake so a sadar da shi ga wannan dukiya ta maraya. Bayan wannan aya Allah madaukakin sarki bai gushe ba a cikin littafinsa mai tsarki yana kawo mana bayanai akan marayu. Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara ya ambaci cewa bayan wani dan yanayi da sahabbai suka shiga na jin ita waccan aya innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dhulma sai abin yayi masahabbai tsauri da suke tare da marayu. Allah yake cewa fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khayr wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha'a Allahu la'anatakum inna Allaha 'azizun hakim. Allah madaukakin sarki yake cewa yas'alunaka 'anil yatama suna tambayar ka game da marayu qul islahun lahum khayr ce musu kulawa da su kyautatawa da waɗannan marayun kawo musu abin da yake gyara alkhairi shine alkhairi. Wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum idan kuma kuka cuɗanya da su dama dai ƴan uwanku ne. A daidai lokacin da waccan ayar ta sauka duk wani sahabi da yake da maraya yana rike da shi da ya hada al'amarin abinci ana ci tare ko kuma dukiyar marayan yana juyawa da sauransu duk abubuwan da suke jin fadar Allah madaukakin sarki innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma sahabbai da yawa sai suka janye suka raba maraya ya zamto kwanan shi daban abinda za su ci na abincinsu daban shi ma abinda zai ci na abincinsa daban. Wannan yanke alaka gabaki daya tsoron ne tsoron kar su fada cikin azabar Allah madaukakin sarki. Sai Allah madaukakin sarki ya kawo bayani ta yadda su lura da me ake so su kare qul islahun lahum khayr duk abin da yake kawo musu maslaha kawo musu gyara abin da yake ci gaba a rayuwar waɗannan marayu shine alkhairi. Wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum idan kun mu'amalance su kun cuɗanye su dama ai ƴan uwanku ne sai dai ne wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah madaukakin sarki ya san wanda a cikin zuciyarsa barna yake nufi da wannan rike maraya. Dukiyar marayan nan barna ko kuma cin wannan dukiyar marayan shine abin da ke cikin zuciyarsa to shi dai Allah ya'lamu al-mufsida min al-muslih duk wanda yake mabarnaci ne ya san shi kuma ya san me yin daidai. Walau sha'a Allahu la'anatakum da Allah ya so da ya tsananta muku cikin al'amari da ya raba komai da komai ya zanto ba ku ba marayun nan inna Allaha 'azizun hakim. Bayan wannan aya ya ku ƴan'uwa masu albarka Allah madaukakin sarki dai bai gushe ba yana mai umartar bayinsa ko kuma ba mu labari na yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kula da kuma ƙara neman ilimi game da maraya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Allah madaukakin sarki yake cewa yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayarka game da abin da za su ciyar idan an ce yau gashi kana da abin da zaka ciyar waye ya cancanta waye aula a ce ka ciyar da shi waye ya kamata a ce ka dau nauyin sa matsayinka na wanda Allah ya wadata ka daidai gurgudu da abin da ya baka suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce masa fada musu cewa kul ma anfaqtum min khair duk abin da zaku ciyar na dukiya na abinci mai yawa ne ko kaɗan wanda za ku bayar da shi ga mutane falil walidai waɗanda suke su ne kan gaba gaba waɗanda suke wajabcin kulawa da su shi ne farko su ne iyaye iyayen nan guda biyu yadda suka kula da kai a lokacin da su in ba su baka kulawa ba mutuwa za ka yi to yanzu Allah madaukakin sarki yana umurtar ka da ka kula da kai in baka kula da su ba wuta ce gabanka in baka kula da su ba su ba za su mutu ba insha Allah sai an samu wani ko a cikin dangi ko wani daga nesa can ya zo ya kula da su. Dan haka falil walidaini wal aqrabina abinda kake da shi na wanda haƙƙi na ciyarwa na duk wanda kake buƙatar ka ciyar a cikin mutane bayan iyayenka guda biyun nan, sai kuma makusanta. Makusantan nan kuma gwargwadon martabar kowa. Mun riga mun san cewa makusanta suna nan aji-aji. Waye ake fara kallo? Bayan an ce uwa, an ce uba, wanda su wajibi ne. Waye ke bin uwa, waye ke bin uba? Haka abin ke tafiya har izuwa su kuma ƴan uwa da kuke uwa ɗaya uba ɗaya da su da sauransu. Bayan aqrabi, makusanta, sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya kawo marayu, waliyatama. Aka hukunta marayu a cikin haƙƙin waɗanda ya kamata ka ciyar idan kana da abin ciyar. Marayun nan kuwa Allah ya kawo su ba ma a ambaci cewa marayun daga danginku suka fito ba, kawai an kawo su a buɗe. Mutane na uku wanda ya cancanci ka ciyar shi ne bayan iyaye, sai kuma makusanta, sai marayu. Wannan yana nuna mana matsayi da darajar kula da marayu. Bayan wannan aya da Allah maɗaukakin sarki ya ambata, sai a ƙarshen ayar ya rufe ta da ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Sani duk abin da kuka yi na alkhairi, Allah maɗaukakin sarki masani ne game da wannan abu. Ma'ana duk abin da kake nema na sakamako, insha Allahu ta'ala wannan abin zai zo maka na sakamakon. Bayan wannan aya, har wa yau Allah maɗaukakin sarki ya bamu labari na yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi fatawa a wajensa game da mata da kuma marayun mata. Wa yastaftunaka fi nisa قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. صَحَابًا مَنْ ظَنَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَا تَمْبَيَر مَنْ ظَنَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيدَا مَاتَا سُنَا نِيمَان فَتَاوَى yaya al'amarin mata yake, menene ya kamata? An mutu an bar mace mareniya, an baka rukunta, gashi yanzu kuma girma ya ta iya yiwuwa a ce har ma manema sun fara kawo kansu, kai kuma dukiyarta gabaki ɗaya tana hannunka. Wasu sai su fara nazarin cewa ya za a yi su su aura da kansu, musamman in tana da wani adadi na dukiya mai yawan gaske. Wannan dukiyar karta fita hannunsu dama da ita suke kasuwanci da ita kaza da kaza da kaza da kaza, sai a fara tunanin ya za a yi tuwuna mai ba tare da wannan dukiyar ta fita daga hannun mutum. Sai kaga duk abin da ya kamata a ce na haƙoƙinta da ya kamata a ce an kula da su ba a yi ba. Don haka sahabbai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya ce qulil lahu yuftikum fihinna. Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya ɗauki gabarar ba da ansa, shi ne mai ba da fatawar. Inda kun tambayi manzansa sallallahu alaihi wasallam, to mai ba da fatawa akan al'amari shi ne Allah. Qulillahu yuftikum fihinna, Allah maɗaukakin sarki yana mai ba ku fatawa game da waɗannan matan. Wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa, da kuma abinda Allah maɗaukakin sarki yake ba ku na littafinsa wanda aka karantar da ku a cikin littafinsa game da marayu mata, shine na abin da muka ambata. Fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, waɗannan waɗanda kuna son ku aure su amma la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, ba ku ba su abin da aka wajabta cewa ku ba su a yayin aurensu. Sadaki darajar ƴawanci shine sadaki kaza, amma sai a sako da darajar ta. Ko kuma ya kamata ta auri kufu inta ne, a ce yadda ake cewa ƙwarya ta bi ƙwarya, a ce ta auri wanda yake kusan ya dace ya zamto shi ne ya aure ta. Amma saboda dukiyar da ke hannun mai rukunta, sai a karyar da farashinta, a karyar da mutuncinta, sai a nemo wani a dangi wanda ake ganin cewa kawai babu komai, ba za a dage a aura ma wani dan a zamto dai ana tare. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, ko dai kuma ku din da kanku ne kuke so ku aure su, amma sai ku ba su haƙoƙin da ya kamata na sadaki. Sannan la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna, kuma kuna so ku aure su. Sannan wal mustad'afina min al wildan, har wa yau Allah maɗaukakin sarki yayi wasiyaci, yayi fatawa da cewa a kula da yaran da aka bar su marayu ba su balaga, kuma an bar su a matsayin marayu, to a kula da haƙƙin su, a kula da dukiyar su. Ita ma wannan aya Allah madaukakin sarki yace wa anta qumu lil yatama bil qist, ku tsayu da adalci game da marayu. Duk abin da kasancewa ɗanka baka fatan ka mutu, ka bar shi ya shiga halin ni'a game da maraiki, to ka yi bakin ƙoƙari ka ga cewa baka tagayyara da marayan wani ba. Sannan a nan ma Allah ya sake maimaitawa, ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alima, duk abin da kuka yi na alkhairi Allah maɗaukakin sarki masani ne game da wannan al'amari. So duk yanda bawa zai roƙon maraya ba ƙaramin alkhairi ba ne, idan ka san abin da ke tattare da kai. Abu ne wanda yake kuɗi baya siyansa, sai dai in ka kalli cewa marayan ka yi amfani da kuɗi ka riƙe shi, amma darajar da ake samu ta kula da maraya, tsantsar kuɗi ba ta siyan wannan darajar har abada. Idan ka gane abin da ke tattare da kai na alkhairi, babu yanda za a ka yi wasa da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiki da kula da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa shi da mai riƙon maraya ya kwatanta yatsa ɗan tsakiya da kuma manuniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwama ya ce, ni da mai kula da maraya kamar haka muke a aljanna. Ma'ana kana da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dalilin kula da maraya. Manzon Allah ya ambaci irin wannan gara ƙasa, har yau ya zanto kana da maraya kana jin wani ƙaiƙayi a ranka. Wato kamar yadda na fara ambata tun farkon karatun, muna kallon abubuwa daban-daban yadda ake mu'amalantar marayu, wanda tsakaninka da Allah kawai kake buƙatar ka kalli me kake nema a wajen Allah game da kula da maraya. Me kake nema? Shin dama kana roƙon shi ne kawai don a ce ka taimake shi a dangi, ko kuma dama ba ɗan dangin ba ne ka ɗauko shi kawai burinka dai kawai a ce ka masa alfarma a rayuwa? Idan ba wannan ba ne, dama kai aljannarka kake nema. To duk wani abin da kasancewa maslahar rayuwarsa tana buƙatarsa, ka sauƙaƙan masa da wannan abin yadda kake ƙoƙarin sauƙaƙa ma 'ya'yanka. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Ina ganin ba zan tsawaita ba insha Allahu ta'ala. Akaramukallahu